sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dare na yau Litinin 2 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Halande ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya amince da shawarar da kwamitin mai ba shi shawara akan tsaro ya bada cewar ya kamata a daddaki kuma a gano a hukunta jami'an tsaro da suke da hannu a cikin sake tireloli da yawansu ya kai 295 na man fetur wanda aka kama su akan iyakokin kasar. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yanda kuke kallon wannan dambarwar. Lambar mu kamar kullum ita ce 202-205-6555. Haka kuma muna tafe da labaran wasanni, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Ana ci gaba da samun bullar cutar coronavirus mai hadari sosai a wasu sabbin kasashe a yau Litinin, a daidai lokacin da adadin sabbin masu kamuwa da cutar a China, inda ta samu asali, ya ragu mafi yawa da kashi kusan da yafi mako na 6, sa'an samu mutane kuma da dama da aka sallame su daga asibiti. Hukumomin kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce adadin sabbin masu kamuwa da cutar a wajen China ya ninka adadin waɗanda suke cikin ƙasar kusan da kashi 9. An samu ɓullar cutar a biranen New York, Berlin da kuma Moscow. Adadin mutane da cutar ta kashe a duniya ya ƙaru da ya kai mutane 3,000 da suka hada da waɗansu Amurkawa guda 2 da suka mutu. Kuma adadin mutane da suka kamu da ita a ƙasashe 60 yanzu ya ƙaru zuwa mutum 89,000. Tedros Adhanom, Director General na WHO, wanda ya bayyana hakan a cikin bayanansa da cewar an samu ƙaruwar cutar a faɗin duniya a ƙasar China da ta samu asali, inda kuma har yanzu ake ta ƙoƙarin magance ta, inda yanzu aka samu mutum 206 wanda shi ne mafi ƙaranci tun daga ranar 22 ga watan Janairu. Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda 2 a cewar sojojin Koriya ta Kudu yau Litinin. Wannan shine karin farko da Koriya ta Arewa ta harba makaman a wannan shekarar. Makaman dai an harba su ne daga yankin Wonsan, kusa da gabar teku ta yankin Koriya ta Arewa a gabashin kasar, a cewar manyan hafsoshin sojan kasar ta Koriya ta Kudu. Ba su dai bayyana waɗanne irin makamai ne aka harba ba, da kuma adadin zango da suke iya kaiwa. Harin dai na nuni da cewar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da nuna takala duk kuwa da matakan gaggawa da ta ɗauka domin yaƙi da cutar coronavirus. Hukumomin Koriya ta Arewa sun yi gargaɗi da cewar matakan kariya da suka ɗauka, wanda yake na ƙasa baki ɗaya, sun kira shi da a gudu tare don a tsira baki ɗaya ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murnar Amurka a nan birnin Washington DC. Daya daga cikin masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su takarar shugaban Amurka, Peter George, ya fita daga cikin takarar a lokacin da yake ganawa da magoya bayansa jiya Lahadi, tsohon shugaban karamar hukumar Bend ta Kudu da ke jihar Indiana. Ya ce ya ɗauki mataki mai wuyar ɗauka na ficewa daga cikin takarar, amma bai bayyana goyon bayansa ga sauran 'yan takarar ba. Amma ya ce zai iya bakin fama don ganin jam'iyyar su ta Democrat ta shiga fadar shugaban ƙasa ta White House a watan Janairu mai zuwa. Buttigieg shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya bayyana a fili ƙararra cewar ɗan luwaɗi ne. Ya ƙara da cewar yana fatan ya aika da saƙonni ga mutane, musamman yara da kuma 'yan mata da ake nuna ma wariya a ɓangare daban-daban. Buttigieg ya ƙare kan matakin da yake nuna cewar akan yana ƙoƙari don ya ga cewar an kawo wannan an samu ɗan takara guda ɗaya tilo wanda zai iya ja da Donald Trump. A jiya Lahadi, wani alƙalin gwamnatin tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewa an naɗa babban daraktan hukumar ba da 'yancin zama 'yan ƙasa Ken Cosellani ne ba bisa ƙa'ida ba. Saboda haka ba shi da hurumin bayar da umarni na takaita lokaci da mutane masu neman mafaka suke da shi kafin su gabana domin tattaunawa. An dai gabatar da ƙaran ne a gaban alƙalin a madadin wasu mutane 'yan ƙasar Honduras bayan darakta Ken ya rage lokacin da ya kamata a gurfanar da mutum don ya amsa tambayoyi daga sa'o'i 48 ko 72 zuwa rana ɗaya. A baya dai alƙali Randolph Moss ya yanke hukuncin cewar a miƙa waɗannan shari'o'i zuwa ga hukumar ta shige da fice na waɗannan mutane 'yan Honduras su biyar.
A gaida Yusuf Ali Oharan da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da shawarar da kwamitin da bai bashi shawara kan tsaro Baba Gana Mangunu ya bada cewar abu daddaki kuma a gano a hukunta jami'an tsaro da suke da hannu a sakin treloli na mai 295 wanda aka kama su akan iyakokin kasar. Ga dai Umar Faruku Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da aika mana.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bada amincewarsa ga shawarar da kwamitin bincike da mai bashi shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Babagana Mangono ya bada na a gudanar da cikakken bincike akan yadda aka yi trilolin nan na mai 295 suka arce cikin Najeriya tare da tabbatar da an hukunta duk jami'an da ke da hannu akan wannan badakalar domin ya zama izina ga 'yan baya. Shugaba Buhari ya bada amincewa shi ne bayan da shi mai bashi shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Babagana Mangono ya gabatar masa da rahoton da wani kwamiti da ya kafa ofishinsa ya gudanar dangane da wannan badakalar da ta shafi kare dokokin Najeriya na ƙasa da ƙasa musamman maganar shigowa da triloli na man fetur daga ƙasashen waje zuwa Najeriya ko kuma daga cikin Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare. Na tuntuɓi wani mai sharhi kan sha'anin tsaro General Abdulrazak Umar mai ritaya domin in ji ƙarin haske dangane da hanyoyin da ya kamata a bi domin a tabbatar da ba a yi rufa-rufa wurin wannan binciken ko kuma hukunta waɗanda aka kama da hannu a wannan badakalar ba kamar yadda Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi.
Rage ta kana buƙatar mutane wanda suke masu tsarkakakken zuciya, masu kishin ƙasa, masu kuma rashin kwaɗayi. Idan ba su aka samu ba, ana ɓanna tana da wahala mana. Allah tana da hana wahala. Saboda kar ka manta su gujewa mai wani tsarin nan ba suna a cikin al'umma suke. Suna ganin yadda abubuwa suke faruwa. Wannan ya yau ya tsallake, wannan ya yau ya goce, wannan yau a kau da kai haba. Suna ai abin da 'ya'yan Adamu. Amma mafi alheri mutumin da yake da tsarkakakkiyar zuciya. Yana Allah abin da ya sa shi wannan tsoron Allah ne, yana Allah wani falasafa ne ko kuma wani wata aqida ce daban Allahu a'lam. Amma dai tsarkakakkiyar zuciya da rashin kwaɗayi da kuma sanin abin da ya kamata a yi ya san aikin da wannan su ake nema.
Yanzu tun da shugaban ƙasa ya shigo cikin wannan magana har ya ba da wannan umarni, kana ganin shugabannin tsaro ko ɓangaren tsaron da ke da hannu a wannan lalurar ba za su ɗauki matakin da ba za a gansu da laihi dumu-dumu a cikin rufa-rufa ba?
A wannan ai makatubi ne kamar a rubuce yake. Duk mutumin da yake wani ashe aka nema a fito da abun fili ko a tona masa asiri ai ba abin da ba zai yi ba ya tsira. Ba abin da ba zai sai dai kamar yadda Bahaushe ke cewa mai son kayanka ya ci ka wayo. Idan shugabanni suna son su yi abu to sai su koya nan mutanen wayo. In sun matsu da abun akwai mafita, sai dai ba su matsu da shi ba. Kuma zanci faɗi ne to shi kenan sai a yi wannan ya faɗa kuma gobe ai wani abu daban. Ka ji gaskiyar magana.
General Abdulrazak Umar kenan mai ritaya mai shari kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya Ibrahim Katsina shi ma tsohon jami'in tsaro ne na ƙasar kuma ya mun ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan matsayi da Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi.
Wannan abu ya yi daidai saboda aikula ita ce shugabanci.
baiwa a ba mutane amana su ci amana kasa in har za su kyale waɗannan dokoki 290 da wajen biyar su wuce ba tare da izini ba aikin amana kasa ya yi yawa ma saboda ka wannan bincike da aka ci an yi daidai kuma Allah ya tabbatar da alheri ya sa a gano ɗin da ke da hannu kuma a ɗauki matakin da ya dace.
To kasan ana zargin jami'an tsaro da rufawa junansu asiri akan lalura irin wannan idan ta taso ta yaya za a tabbatar cewa an hukunta kuma hukunci mai tsanani bisa ga tsananin laifin akan duk wa'annan jami'an tsaron da ake zargin suna da hannu wurin wannan mummunan aiki.
Dan shi hukunci da lura ana yi ne dan a ja kunnen wanda ban yi ba ya ji tsoro kada yi. Idan aka ce za a yi rufa-rufa ai kaga an cancuka sake nan. Shi shugaba ya yi abin da ya dace ya yi. Amana ta rigi wajen za su ɗauki hukunci su ma su ɗauki hukuncin abin da ya dace domin a tabbatar ƙasar mu ta zauna lafiya. An ce sun lura tsaron ƙasa na kowa ne tunda shugaba ya nuna da gaske yake ya kamata kowa ba shi haɗin kai a tabbatar ƙasar mu ta zauna lafiya irin waɗannan abubuwa an hana su ɗaya ko zai haka shi ne a hukunta duk wanda ke da hannu ganin cewa an ci amana ƙasa.
To akwai wata hanya da za a bi a tabbatar da cewa hukuncin ya zama bayyane domin kada a yi rufa-rufa?
To idan mutum da har aka bayyana shugaban ƙasa shawara akan labarai ya faɗa ai ka ga abin da kuma hukuncin da aka ɗauka dole za a yi ma jama'a bayani don abin ya zama darasi ga waɗanda ke da amana ƙasa a hannu su a halin yanzu.
Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon jami'in tsaro a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Kamar yadda kuka ji masana sun yi fashin baki akan sakin treloli ba bisa ka'ida ba. To ko kuma ya kuke ji ko kuma ya kuke ganin wannan dabaruwan to sai ku shirya ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayinku. Lambar mu ita ce 2022655555 a ƙara alamar tarawa a ƙara asa ɗaya kafin a jiro lambobin amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To muna da kiran farko daga jihar Taraba. Wane ne daga Taraba?
Ni ne.
Kai ne wa?
Malam Ahmad ne daga Taraba, Gasol local government, Taraba kuma Gasol.
To Malam Ahmad, duniya na sarinka.
Bayanin da kuke akai shine wanda ban ji ba, me yake bayani akai?
Muna magana ne akan wato treloli na mai guda 295 da aka kama su amma wasu suka bi baya suka je suka sake su da ba a san ko su wane ne ba ne kan shi ne muke jin ra'ayinku. Shi yasa zaka iya ka saurare mu ga kira daga jihar Niger. Malam Ibrahim Malam Ahmad daga Taraba ka iya ka kira mu daga baya. Wane ne daga jihar Niger?
Ibrahim mai wancin hula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, duniya na sarinka.
To masha Allah, wannan abin shine ake cewa abin dariya yaro ya tsinci hakori. Domin saboda ba zai yiwu a ce trela kwara 295 har a shigo da ita a cikin ƙasa a cewa ba san ko na waye ba, ba ma zai yiwu ba wannan. sai abinda muke fata kwamiti da ake kafawa a kowane lokaci akan wasu al'amura ba ma wannan ba ya kasance su ainihin wanda ake kafa ake rada akan wannan kwamiti su tsoron Allah su rika aikin tabbatar da duk abinda suka yi ba daidai ba tabbas za a yi gobe kiyama abinda muke fata kenan.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim mai wanke hula daga jihar Niger kenan ya bada ra'ayinsa. To muna da kira daga Kaduna, wane ne Kaduna?
Na ku gwada aleri na je ina neman koyon sare ku ba.
To Allah yayi ka sabe mu yau.
Eh ka mu fata ni ban gode.
To muna sarin ka.
Da ni ajin dadin wannan shi ne ya riƙa koyon mai na muku dai abin dina dina ila kauna ku.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Jos kuma mu dauki wani.
Masha Allah.
Wane ne daga Jos a jihar Plateau?
Ne Zakariya wakili daga Namu.
To Malam Zakariya, duniya na sarin ka.
Yawwa, ni gaskiya ina da damuwa game da Abba Kyari nan. Domin shi shugaban kasa ya danka mashi komi da komi sai ranar ya yi jawabi sai ce duk wani damuwa a danka wa a je ofishin Abba Kyari. To yanzu in ana da damuwa za a je ofishinsa yaushe ne zai yi revealing abubuwan da zai taimaki jama'a wannan wurin.
To malam
wannan mugunno ya ce ya kawo koke ya kawo koke Abba Kyari na dannewa ba ya komi a kai ba. Yanzu ni na ga duk wani abin da mamun gure zai yanzu haka nan ba zai taba ko ne ba jirgin za a take wannan magana.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je Kwara. Wane ne a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba ina mai bala kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To
gaskiya dangane da wannan labari da muka ji to abin ya zama da ban mamaki. Gaskiya zai yi wa a ce a saki hiye da tsirrani waɗannan nan mai a ce wai ba a san waɗanda suka ce su ba. Gaskiya wannan abu ne wanda ya zama akwai mugu-mugu cikin wannan, don haka muna kira gare su da Allah da su yi to su yi gaskiya duk abin da za a yi a tsaya a yi su gaskiya. Rashin gaskiya shi ke kawo ma ƙasar nan taɓarɓarewa, shi ke sa ƙasar nan tana shiga cikin waɗannan matsaloli. Duk abin da za a yi a tsaya a yi su tsakanin da Allah, kada a yi wani mugu-mugu. Wannan ita ce gudun mata na gode biyoyi.
To mu ba mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sunana Isa Muhammad daga Ramin Kura.
To bismillah Malam Isa, muna sarinka.
Kana ba mu mamaki kwarai da gaske akan maganan wannan motoci da aka ce sun yi bata. Gaskiya dan baran ka sanin nan shi ya kai daka. Me ko kuma ce irin wannan abun yana faruwa ana ta mu gugu. Ya kamata a gane ta ina ne motocin nan suka fita ta ina ne kuma suka ji. Idan yi ga Allah ta'ala ya sa a gane ta shiga kuma mataki akan jami'an tsaron da suka fito.
To mun gode kwarai da gaske, har yau dai muna nan a jihar Kaduna din. Wane ne mutum na gaba a Kaduna?
Abin kuma kyari, barka da lafiya.
Yawwa, barka da.
To sunana Murtala ne, ina kiran ku daga gasar da ke a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna saurin ka Murtala.
To babu Yakubu, Allah ya sa shi mai girma a ce wannan sako ya kai kullun, ya kai kullun Allah ya sa a ce kuma ya bada umarni kuma ya bi umarnin da ya bada an aiwatar da shi. Kuma wannan abu ya nuna ce maka abinda kullum muke faɗa da sauran ake bada shawara cewa harkar tsaro a ƙasar nan to ya riga fa ya shiga la haulo la quwata. Yayin har motoci sama da kusan 200 za su bata dabo shiga su taba a sani ba, to Allah kadai me yake shiga. Mun da abin da ya shawara haka ba ta gaba ɗaya custom ai musu garan bawul cike alhakin kula da iyaka. In sun gaza ne ai musu garan bawul dukkan su ai ba masu kishin kasa za su kula mana da iyakan mu. Allah ya sa a ji a gyara, tashi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Taraba. Wane ne mutum na gaba a Taraba?
Kuna magana da injiniya Nuhu daga Taraba.
Bismillah Malam Nuhu.
Wannan maganan da nake so in faɗa shi ne, wannan maganan ya daɗe yana bayyana lokacin da kwankwaso ya yi magana aka ce, Rufa'i ya yi magana aka ce a'a ba daidai faɗa ba, matan Buhari ta fito ta yi magana aka ce ba daidai faɗa ba, kaga abin a hankali yana bayyana. Gaskiya ba Buhari shi ke mulkin Najeriya ba, saboda haka to kamata mu mutanen arewa irin waɗannan abubuwa suna faruwa idan ba mun tsaya mun zage mun yi magana ba zai dawo ya mana illa ne kuma a mu arewa ana. Allah ya taimaka.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Eh baba ya kuma ke rina maka fata alheri.
Eh na gode.
Sunana Yakubu Doki Sabon Osama, ina kiran waya daga nan da Kure Kulu zangon Katab local government.
To Malam Dot Osavin.
Eh to baba ya kuma ke rina kai mamakin kasan nan abin da yake da ke damu ba shi yake magana kai ba. Yawa to mun zira karfe mana boda aka kawo mar tsadar rayuwa kasan nan kawai mu shuke su muji shugaban kasa na magana kai ba wannan magana indomi indi ra'ayi da ne wannan motocin su faka fata ma saboda ba amfani a gare mu.
To mun gode kwarai da gaske.
Abin da ya kamata ce yawa ka saurare ni baba ku mai girma gama ba.
To bismillah. To ina jin layin Dot 707 ya katse, bar mu je Zamfara. Wani ne a Zamfara?
Assalamu alaikum, kuna magana da Hassan Gusau.
To Malam Hassan, muna sarinka.
Eh to gaskiya wanga dai abu da ya faru bai zo mana da mamaki ba. Kuma ka ga da ma shi ya nuna alamar ita dai Najeriya an dai bata kara zuri. Sannan su ma ƴan ƙasa an ba su kara zuri. To idan har tayoyin mai za su iya shigowa ba tare an san shigo so kuma a ce wai an anshe su ko ba a san ma an anshe su ba. To ta yaya a ce abu ya faru haka cikin ƙasa? An shigo da ba son kwasan ko su wane ne kuma an zo an sa ya kamata gaskiya Buhari ya sa jami'an tsaro na amana kuma wasu kishin kasa mu tsoron Allah wanda su shirye suke da su kare kasar su ba da karhin su da kuma rayuwar su kare kasar su sannan su kuma wanda sun ka an shi wayannan trilloni ya kamata shugaba Buhari ya baya dama a je a zakulo su a hukunta su amma hukuncin kisa ne a kashe su saboda gaskiya ya kamata a ce Najeriya ana ɗaukar kwarin mataki kan wasu abubuwa.
To mun gode da wannan shawarar da kake bayarwa, bari mu kada zuwa Enugu. Wane ne a jihar Enugu?
Sunana Sanin Madalla, direban tanka ne na Na Oil a Enugu, ina kiran ku daga Enugu.
To Sanin Madalla, ina jin da ba tankar ka a ciki ko?
A'a ni ina nan na lori daga Lagos na zo Enugu. Wannan abin da yasa an kama su an yi zugan ne da yawa inda ɗaya ce ko ba takardar komai za ka je ka ba su kuɗi su wuce. Saboda sun taru da yawa ne amma ai ka san magana su in dai za a ba su ko ina za ka wuce da wannan irin kayan namu. Yanzu in tana Lagos in ka ga masu tsoho wannan kaya a ce ma ba da jiri mutum ya zo ya sai take da ce ma ba da jiri ka mai boda kawai za a ji mota biyu uku baka sani kawai an ba su kuɗi an wuce da shi can mota ɗaya biyu duk baka sanin wannan abin don dai wannan kawai da yawa ne ta sa a firiyato ne.
To mun gode kwarai da gaske Malam Sani Madalla tan direban tanka. Bar mu je jamhuriyar Nijar. Wane ne a Nijar?
Assalamu alaikum Yakuba Makeri.
Yawwa, wa alaikum assalam.
Umma Malam Ali daga Dogon Nuki a cikin jamhuriyar Nijar. A din da an ra'ayi da saka wannan kamar sun da Buhari azduka na kafi sai ta fitar masu dokan mai shige ta za kamar kasashen waje ko su shigo nan ko su ketara wasu kasa ya hana. Ya kamata mai umarni abin da ke su kuma jami'an tsaro sun kasan ba su yi aikin su gwaji wa wasu tuntun ta amin da su sun yi aikin na gode ba mai kuma gari kuma Malam na daga Dogon Nuki na wurin Nijar.
To mu ma mun gode kwarai da gaske kuma da kiran Umma Malam ne muka kawo karshen kira da za mu dauka kuma mun gode ma waɗanda suka kira. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Tsohon shahararren ɗan wasan Najeriya Emmanuel Amunike ya sami sauyin yanayin aiki a ƙungiyarsa ta Miss Almakasa da ke ƙasar Masar. Wata ɗaya kenan daidai da ƙungiyar ta ba da sanarwar naɗin Amunike a matsayin babban mai horar da 'yan wasan ƙungiyar a ranar 2 ga watan Fabrairu bayan da ta kori kocin ta Ahmed Hussam. To sai dai kuma a jiya Lahadi ƙungiyar ta fitar da wata sanarwa inda take bayyana Ihab Jalal a matsayin sabon kocin ta, kana kuma ta bayyana sauyin matsayin aikin Amunike zuwa daraktan horar da matasan 'yan wasa na ƙungiyar a nahiyar Afirka. Sakamakon karin battar karfe tsakanin manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafar ƙasar Spain da ake yi wa lakabi da El Clasico, Real Madrid ta doke Barcelona da ci 2 da nema a jiya Lahadi. Ya samu nazarta lamuran wasanni bayyana ra'ayin koma baya da ƙungiyar Barcelona ke fuskanta. wasu sababbin matasan ƴan wasa biyu ne suka zirawa Madrid kwallayen da suka bata nasara akan Barcelona din a wasan su na gasar La Liga, wanda kuma ya bata damar haihuwa saman teburin gasar tare da bambancin maki ɗaya kacala tsakanin su. Masu sharhi akan lamuran wasanni na ta'allaka kuma bayan da Barcelona ke fuskanta da tsufan ƴan wasanta musamman gwarzon ɗan ƙwallon ta Lionel Messi da ake ganin tauraron sa ya so mu distancewa.
Ba shakka za a ce lokacin Messi ya zo, domin waɗannan yaran guda biyu da Real Madrid ta saya a ƴan wannan shekarun, wato Vinicius Junior ɗan Brazil da kuma wannan Mariano Diaz, wanda su biyun nan suka saka ƙwallo guda biyu a ƙwallon da aka yi ta El Clasico tsakanin Barcelona da Real Madrid, ya nuna cewa matasa sun zo, ya kamata su Messi su ja baya domin lokaci ya riga ya yi an samu matasa za su yi wannan wasan. Amma shawara anan shine ba tabbas Messi lokaci ya yi, domin an samu wasu zara ta matasa suka karya lago ne kuma za su ci gaba da ɗaukaka wannan wasa ta ƙwallon ƙafa har ya zuwa nan gaba, domin shi kan lokaci ya yi kila in ya ɗaga ya bar wannan club ɗin ya samu sa'ad da ya yi wata wasa a wani wuri kafin shiga mishi su ja daga baya.
A fagen dambe kuwa zakaran duniya ɗan ƙasar Birtaniya Anthony Joshua zai fafata da Kubrat Kulayev a ranar 20 ga watan Yunin wannan shekara a filin wasan kungiyar Tottenham Hotspur ta Ingila. Kulayev ɗan ƙasar Bulgaria mai shekaru 38 shine abokin karawa na tilas ga Joshua ɗan asalin Najeriya da ke riƙe da kambin gasannin WBA da kuma WBO. Joshua ya koma kwato kambinsa bayan da ya galabar Doki Andy Ruiz a watan Disamban da ya gabata. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Toma da la'a gaida Murtala Faruk Sanyin na kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3:57 na yamma. Ga kuma Yusuf Harande ya dawo da labarai a takaice.
Baba a takaicen dai, ana ci gaba da samun ɓullar cutar coronavirus mai haɗari sosai a wasu sabbin ƙasashe a yau Litinin. A daidai lokacin da adadin sabbin masu kamuwa da cutar a China, inda ta samu asali, ya yi raguwa mafi yawa sosai cikin makonni 6, sannan aka sallami ɗaruruwan marasa lafiya daga asibiti a ƙasar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce adadin sabbin masu kamuwa da cutar a wajen China ya ninka adadin da ake samu a wajen China da kashi 9. An samu ɓullar cutar a biranen Berlin, New York da kuma Moscow. Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu a cewar sojojin Koriya ta Kudu la yau Litinin. Wannan shine karin farko da Koriya ta Arewa ta harba makaman a wannan shekarar. Makaman dai an harba su ne daga yankin Wonsan kusa da gabar teku da ke yankin yankin Koriya ta Arewa a gabashin kasar, a cewar manyan hafsoshin sojan kasar ta Koriya ta Kudu. Basu dai bayyana waɗanne irin makamai ne ba, kuma da irin adadin zango da suke iya kaiwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki mu dauke da shirin wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu taya Alhaji Ali Gana, mazaunin Mobi a jihar Adamawa Najeriya, da iyalansa na ƙaruwan ƴaƴa maza Alhassan da Husaini, ƴan biyu da ya samu. Sai dai Alhassan ya koma, to mu haka ne muke roƙon Allah ya raya wato Husaini kenan. Muna mika gaisuwa zuwa ga iyalansa Alhaji Ali Gana, mazaunin Mobi. Sai dai kada manta za iya zuwa wato shafukan mu na sashen Hausa wato .com kenan domin sauraren sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da wannan shiri, da Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan daren Wojtek Zanga-Zanga. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Allah babu alkhairi don nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.